Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Sama da masu zanga-zangan nuna goyon bayan Falastinawa 300 ne suka yi tattaki a tsakiyar birnin London a ranar Asabar. A gefe guda kuma 'yan sanda suka kama masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya kusan 100 da suka fita da niyyar nuna adawa da zanga-zangar. 'Yar hatsaniya ta barke tsakanin 'yan sanda da masu tsatsauran ra'ayin, waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da tattakin wanda ya faɗo daidai da ranar tunawa da lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya, da kuma tunawa da 'yan Burtaniya da sauran 'yan wasu ƙasashe da suka mutu a yakin. Prime Minister Rishi Sunak ya yi Allah wadai da tarzomar da ta ɓarke tare da sukar masu nuna goyon bayan Hamas, waɗanda suka yi dandazo suna ta rera waƙoƙin nuna ƙyamar Yahudawa dauke da alluna da riguna da aka rubuta a sakonnin da ke nuna goyon bayan Falastinawa. Tun kafin tattakin na ranar Asabar ake ta da jijjiga wuya, tattakin da ya zamanto mafi girma cikin waɗanda aka yi da nuna goyon bayan Falastinawa, tare da yin kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin Gaza, bayan da ministan cikin gida Sue Braverman ta kira gangamin a matsayin na nuna ƙiyayya da tsigeru ke jagoranta. A gefe guda kuma, a yau Lahadi ake sa ran za a yi wani tattakin yin Allah wadai da nuna ƙyamar Yahudawa a Paris, babban birnin Faransa, yayin da ake ta cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa kan waye kamata ya halarci tattakin. A kuma daidai lokacin da ake ganin karuwar nuna kyama ga Yahuda a sassan kasar ta Faransa, sama da jami'an tsaro 300 za a baza a bin na Paris don su tabbatar da tsaro yayin tattakin, a cewar ministan cikin gida Gerald Damanin. A jajibin ranar da za a yi tattakin, shugaba Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da abin da ya kira karuwar nuna kyama ga Yahudawa a Faransa, cikin wata wasiƙa da ya rubuta wacce aka wallafa a jaridar Le Parisien. Shugaba Macron ya ce ƙasar Faransa da Yahuda za su riƙa fargaba a cikinta, ba Faransa ba ce. Kazalika, Faransa da mutane za su riƙa fargabar zama saboda addininsu ko asalinsu, ba Faransa ba ce. Macron ya ƙara da cewa tattakin da za a yi a yau Lahadi zai nuna Faransa a matsayin ƙasa mai maɗaurinta ɗaya da take maraba da kowa da kowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna garin Kherson a gabashin Ukraine sun yi bikin cika shekara ɗaya da kwato birnin daga dakarun Rasha da suka mamaye shi a bara. Ko da ke birnin bai tsira daga hararen da Rasha take kaiwa daga kogin Dnipro ba, mazauna birnin sun ce sun zama jajirtattu wajen shanye duk wani hari da dakarun Rasha za su kai kan birnin. Ma'aikata a garin na Kherson sun saba saka rigunan sulke, wani mataki na zama cikin shiri da kuma gudanar da ayyukan jin kai a duk lokacin da aka kai musu mamaya. Kazalika, duk da har-haren na Rasha, mazauna Kherson kan fita su yi harkokinsu na yau da kullum, kamar sayo abinci ko yin yawo a kan keke ko su zauna a gidajen cin abinci da aka buɗe. A ranar Asabar, Rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a kan Kyiv, babban birnin ƙasar, da yankunan da ke gabashi da kudancinsa, a cewar jami'an Ukraine. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har aka sake zabensa a shekarar 2024, zai faɗaɗa shirinsa da ya faro a wa'adin mulkinsa na farko na daƙile kurarar baƙi zuwa ƙasar, shirin da ya ce zai haɗa da kama mutane a tsare su a wani sansani, daga bisani kuma a mayar da su ƙasashensu na asali. Jaridar New York Times ce ta rawaito wannan labari a ranar Asabar kan wannan mataki da tsohon shugaban na Amurka ya ce zai ɗauka idan har ya lashe zaben na baƙi. Rahoton dai ya samo asali ne daga hirarraki da aka yi da wasu mashawartan Trump, ciki har da Stephen Miller, wanda ya jagoranci shirin yaƙi da baƙin da ke shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a cewar jaridar ta Times. Jaridar wacce ta soki shirin na Trump ta kwatanta shi a matsayin abin da ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka a wannan zamani, wanda zai riƙa mayar da miliyoyin mutane ƙasashensu a duk shekara, ciki har da waɗanda suka kwashe gomman shekaru suna zaune a Amurkar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kasuwa kai miki dole, yanzu haka dai ina tsakiyar babbar kasuwa na Jalingo dake karamar hukumar Jalingo, inda na fara ganin masu saya da sayarwa a bangaren hatsi. Duba da cewa yanzu a wannan lokaci da ake a nan kasar Najeriya, ana kokarin girbi ne na kayan abinci, musamman abin da yake banci a shinkafa, masara da kuma dawa da ma dai sauransu. Yanzu haka muna tare da wani ban Allah wanda yake sana'ar saida hatsi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Mallam, nawa yanzu kake sayar da shinkafa nan?
Shinkafa ne wannan dai 1200, wannan 1250, wannan 1300.
Na'am. To yanzu wannan farar kamar ita nawa take?
Wannan 1400.
Ake sayar da kowane mudu?
Kowane mudu ba.
To ya wannan gashi naga duka goman mace, kuma naga ka bambance kudin, ya lamarin yake?
Yanayin yadda aka saya ne. Wannan na sayar da 1150, ina sayarwa da 200. Wannan ina sayar 1200, ina sayarwa da 250.
Yanzu kamar wannan da yake nan kusa da ni haka, yanzu mudu kake auna ko dai kai kake sayan danye ka guma?
Mudu nake saya, in cika mudu 50 ne shine buhu kenan.
Na'am. To yanzu misali yaya kake ganin kasuwancin yanzu a daidai lokaci, duba da cewa ana kokarin girbi, anan akwai sabuwar shinkafa da tsohuwa ko dai duka tsohuwa ne?
Wannan duka sabuwar shinkafa ne, ba gaban shinkafa yanzu.
Na'am.
Gaskiya.
To yaya masu saya kuma suna zuwa nan kasuwa zo su saya, kuma baka samu wani korafi haka?
Alhamdulillah, korafi kai akwai tunda yanayin abu ya riga ya canja yanzu, ko ba gaskiya ba? To kaga tsadar rayuwa yadda ya kasance. To amma duk da 1200 ma da sauki kan, to amma ana yawan kokawa gaskiya saboda babu kuɗi.
To yanzu a wuni misali kana sai da kaman mudu nawa?
To gaskiya dai anan dai in akwai shi ne, ina sai da kaman buhu 5-6 haka, 7 ma
a wuni guda.
Eh, a wuni ba.
Allah sarki. To menene sunan malamin?
Malam Umar mai shinkafa cikin kasuwar Jalingo.
To madalla Malam Umar, muna
madalla, nagode sosai, Allah ya saka da.
To madalla, a waje ɗaya kuwa baya ga mai sayarwar akwai kuma mai sayawa da shi ma ya zo sayar shinkafan domin ya gida dan sarrafa. Malam barkar da haka.
Barka da nauni.
To malam, ko menene sunanka?
Sunana Abubakar Ahmed.
To malam Abubakar, me ka zo saya nan haka?
Na zo dan duba shinkafa ne dai.
Na'am, kai ba ka zo saya shinkafa
ne? Insha Allah.
To guman ma ko danya?
Guman ma insha Allah.
Na'am. To kamar mudu nawa kake bukatar saya haka?
Wani lokacin ma rabi ne zan saya.
Malam, rabi ake dan saya haka dai a dalallaba dai?
Insha Allah.
To ga wake kuma, shi ma waken kana saya?
Waken dai nakan auni gongomi uku haka hada da shi.
Na'am. Kadan lallaba shi haka, shi ma a dan tafi da shi.
Na'am, saboda yanayin lokaci.
Na'am. To malam, baka cika sayar danya ba kenan kai?
To a sai dai in duba ko garin masara dai a maimakon sa.
Na'am. To me yasa malam?
To ai yanayin lokacin ne ai. Insha Allah.
To malam, akwai iyali kuma misali kamar?
Akwai iyalai guda 10 haka, yara 8 da mata guda 1.
Haka dai kuma dai ake ta gugutawa dai.
Insha Allah, Allah dai yana rufa asiri.
To yanzu nan rabin mudu haka da kace kayan saya, yana wadatarwa kuma a gida?
To ai yanzu ba wai he an ci an goce ba, in dai aka samu aka ci din, to insha Allah sai a gode wa Allah kuma, domin wani ma bai samu hakan ba.
Haka ne. To Allah ka mana yadda za a yi.
Amin, nagode.
Yau ma
Allah saka da ni.
Yau. In goce, to ai ba wai maganan goce ake ba. Eh, ba za ki magana ba? Yau, wato jama'a masu sauraron mu, baya da muka kammala daga layin nan na masu saida shinkafa, inda ake ta hadatar saya da kuma sayarwa, mun yi gaba kaɗan a wannan babbar kasuwa na Jalingo da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba. Mun shigo layin masu saida tattasai da attarugu da tumatur da kuma albasa, amma dai abinda ido nake gane min a wannan layi, kashi 70% na ga tattasai ne da attarugu da albasa, babu ainihin wato tumatur. Bari mu tattauna da wani ba Allah wanda shi ke wannan sana'ar sayar da kuma saidawan, ya mana garin haske. Malam barkar da haka.
Yau, barka da gajiya.
To malam, ko me sauraro zai zo nan muke magana?
Mai magana dai Ahmad Shehu ne, mai saida tattasai.
Na'am. Daga ina?
Daga babbar kasuwar Jalingo da ke Taraba State.
To malam Ahmad, gashi naga kana saida tattasai da attarugu da albasa, amma ban ga tumatur ba. Na san waɗannan makwabtan juna ne tare suke tafiya. Yanzu mu fara da tattasai. Kamar nawa ake sayan buhun tattasai misali?
To buhun tattasai dai ba yadda ba yi gaskiya, shi bai da wani proper price. A yau zaka iya sayan sa da dan sauki, gobe kuma ka saya ya sauki sosai. Za kuma ka iya sayan sa da tsada sosai yau, gobe kuma ka samu sauki sosai akan sa. Misali yanzu kamar shekaran jiya an sai da buhun tattasai 27,000.
20?
27. Amma a yau an sai da tattasai 25,000 daga baya har 23,000 to ba kuma mu san me gobe za ta ba.
Yanzu mu je ga batun tarugu kuma.
Yawa, to a tarugu gaskiya yi kuma ya fi komai shari ma. Saboda yanzu haka za ka zo ka sai a tarugu 20,000 a yanzu hakan nan. To in ka koma gobe shi ya fi komai sauki ka sai shi 35,000.
To me yasa?
Kawai yanayinsa haka yake. Shi kawai daren da ya zama ya dan yi skas. To yana dubulin kuɗin shi ne ba wai ya ƙara kaɗan ma ya bari ba, shi ninkawa yake. Ƙarinsa kawai za ka ji irin 5,000-10,000 kawai. Yawa, to shi haka ne.
Mala Ahmad tattasan nan naga kwaya biyu, naga ga wata kibabba ga kuma wata gajera mai tsayi. A ciki wane ne ainihin tattasai ne ko dai duka ne?
Na, shi wannan tattasai ne.
Wannan kibabbar mai dan jikin kenan.
Shi wannan shine suke ce masa pepe. Wannan shi kuma a Turance suna ce masa chili pepe. Shine dogana mara kenan shambo. Wasu gurare zaka ji suna shambo, wani guri kuma zaka ji ana dogana mara.
Na'am.
Yawa, amma bai sanan da dominant ake cewa dogana mara aka buga masa.
To ga kuma tarugu.
Yawa, ga tarugu shi ma kuma yana nan difference da shi. Yanzu wannan tarugun gwamba ne. Yanzu abin da ko mai
sai gowa nan Taraba.
Yawa, dan gwamba ne. Yanzu gobe kuma zaka yi zuwa kaga dan Bali ne anan. Wani local gamma a cikin Taraba ne. Yawa, duka.
To yanzu mu tsallaka mu dawo kan albasa.
Na'am.
Ita kuma albasa ya tsarin ta yake ne? Ita ma abu take zuwa yin kwakwando.
Na'am, rajin. Ita kuma albasa fa ita ne yanzu ake neman a fuskanci kalubale akan ta.
To me yasa?
Babu. Kwance lokaci dan gaskiya mafi yawanci duk shekara idan ya zo ƙarshe albasa yana tsada sosai, duk da cewa yanzu gashi nan sabon albasa ne, amma kuma baya hana shi tsada duk da cewa sabo ne yake fita yanzu. To amma normally ya kai shekara 5 haka, inda October ya yi kwanci, inda August ya kama, to abin da ya kai har ƙarshen December ana fama da tsadar albasa, wanda irin jama albasa ko ɗaya ba kawo jalingo ba. Amma yau akwai wadda take hanya, amma ƙarin kuɗi kam.
Yau yanzu kamar ita albasa nawa ake samun buhunta misali?
To buhun ba yadda ba yi. Akwai buhun Kano wanda ake ce masa wuyan ganduje, shi babban buhu ne sosai. Akwai kuma normal buhu wanda kowa yake wanda ya sani, misali jumbo kenan, za a raba shi gida biyu sai a dora masa a sama. Shi kuma wannan to wanda kuma a yanzu a wancan gurin din ma ya haura gaskiya.
Ya a can inda ake kawo ba ya haura?
Ake kawo ba dan mafi yawanci ma yanzu a Gombe ake samu, dan na Kano gaskiya yayi karfi da yawa.
Amma mallam na ga duka yawancin layin naku ban ga tumatir ba, kuma na san makwabtan juna ne, me ya faru ne?
Gaskiya tumatir shi kan yafi zama wani irin a yanzu haka, sannan kuma amma dai gaskiya yana tsada sosai a yanzu haka.
Amma dai yanzu yadda ake haka ana samu dai ba dai laifi.
Ana samu amma gaskiya bai da dadin harka a yanzu saboda gaskiya yayi tsada.
To Allah ya sauka.
Amin ya Allah.
To mallam masu sauraro yanzu dai muna wannan layi na masu sai da kayan miya irin su attarugu da tsai da albasa. Bayan mun tattauna da Malam Ahmad a rumfin Malam Ahmad din kuma muka samu wani ban Allah wanda ya zo ya cefa ne, shi ma zai sai albasa din ko attarugu ko kuma tattasai ko abin da ya sawaka. Bari mu ji shi kuma menene zai ce. Malam barka da haraka.
Nagode, barka da haraka.
To kuma menene sunan malamin?
Sunana Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi.
To Alhaji Ibrahim baban gida mai dabbobi, a cikin ababen nan guda hudu da ake saidawa nan gurin, me kake bukata ne?
Ina zo ina son tattasai, ina son tarugu da albasa.
Kamar nan nawa ka zo saya?
Ina zo na sai na 200.
Na 200?
Na'am.
To kuma zai ishe ka?
Zan yi manage saboda kwanaki na sai na naira 100 ma yana isa na, amma yanzu na 200 baya isa sai dai manage.
Na 200 ma?
Kwarai ma kuwa.
To me yasa?
Gaskiya saboda hauhawan kayayyakin. To ya kamata gwamnati gaskiya ta sa mana hannu mu talakawa ta inda ya dace, hanyoyi kamar na noma na taimakawa talaka inda zai samu wani abu, ko kuma hanyoyi na kasuwanci da muke yi da adda ke dauko kayayyakin don ba a nan bane mostly yake samun kayayyakin. Ana kawo su daga wasu jihohi ne zuwa wasu local government. Saboda haka muna so gwamnati dai ta taimaka ta duba mana ta sa mana hannu kan harkokin mu na yau da kullum.
Ba da yanzu muna wannan layi na masu sai da kamiya inda wata bura Allah ma ta ce tana da sha'awar ta tsoma albarkacin baki da dangane da wannan al'amari. Malam Sanugo?
Sanu, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ko menene sunanki?
Zuwaira Ibrahim.
To malama Zuwaira, ke ma ce fa nan kika fito yi hala?
Wallahi ce fa nan wannan fito yi gaskiya al'amuran sai a hankali. Game dangane da abun kayan miya gaskiya abubuwan yayi tsada, ba yanda zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Amma muna mika kukan mu gwamnati ta taimaka ta agaza ta dubi wannan lamarin da ake ciki.
yanzu kuma nan nawa kika zo saya?
Da Allah sayan na naira 100 yana isa na, amma yanzu sayan sayan 200 ma sai dai ai manage.
To madallah masu sauraron mu, iya abin da ya sauka kenan a wannan sati. Makon gobe me duka ya kai mu kwajin mu dauke da wani sabon shirin a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Daga Jalingo, Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka a Nigeria.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Luka Shehu, nine shugaban kungiyar Kristocin Arewa da fastoci yan kasa, zama na soli mamun addinin Krista. Kira da zan yi wa Kristocin Arewacin Najeriya, musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya, shine ina roƙo har ga Allah Subhana ta'ala, wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙa da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayinmu mu zauna lafiya. Ina roƙo abinda yanayin ƙasar nan yake ciki ya shafi Krista, ya shafi musulmi, da na yanayin zaman ƙasa, da yanayin rashin tsaro ya shafi Krista bai bar musulmi ba, bai Krista ba. Yanayin zamantakewarmu ya kamata mu ji tsoron Allah, musulmi ya kaunaci Krista, Krista ya kaunaci musulmi. Dalili kwa ubanmu faɗai ne, annabi Ibrahim ɗin nan yana cikin Alkur'ani mai girma. Annabi Ibrahim ɗin nan yana cikin Bible ɗinmu ta Krista, yana cikin kuma littafin Taura ta Yahudawa. Littafinmu Bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin annabi Ibrahim. Har ma a cikin Bible Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce abokina ne. Me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi Ibrahim yadda dangantakarsa da Ubangiji? Kungiyar nan namu muke promoting ɗin zaman lafiya tsakanin Krista da musulmi a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba ɗaya. Daga ƙarshe ina roƙo abin da yake faruwa a ƙasan gabas, misali wato tsakanin Filistiniyawa da Isra'ilawa, kar mu yadda haƙiƙan kiyayya ta Filistiniyawa da kuma Isra'ila wanda ya fara fiye da shekara 2000 da suka wuce tun kafin annabi Isa wato Isa Yesu Almasihu, suna da kiyayya da gabanansu akan yanki ne na ƙasa. Kar musulmin Najeriya ko Kristan Najeriya ya ɗau fushi ko zafin abin da yake tafiya a ƙasan gabas, domin haƙiƙan soyayyar musulunci ko kristanci a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna. Na roƙe mu, ina roƙon Allah Ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya. Allah ya albarkaci wannan ƙasa.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation, wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace, ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi tauri a riƙa shan wahala wajen fitar sa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Matsala ta constipation a Hausance, samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum duk yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil'adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement, wato yanda kayan ciki sukan mammotsa, sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubura ɗan adam. Wannan abu ya danganta da ɗan adam, ya danganta da watannin da ɗan adam yayi, saboda da akwai abin da muke kira da neonates da kuma shekarun da yaro yayi ko kuma mutum babba ne. Waɗansu zaki ga cewa a kullun sukan yi turoso, wasu kuma zaki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau biyu zuwa uku a rana, wasu kuma za ki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana. To idan aka samu dan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba, to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas dan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance, wanda mutum za a fara zargin sa da wannan matsala ta constipation. Saboda masu sauraron mu su gane bayani dalla-dalla, yana da matukar muhimmanci kin wannan turosan ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata, ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba, da akwai abin da muke kira da normal body physiology. To idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan da ake kira da rectum, wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso. To da akwai abinda jijiyoyi na aika sakonni zuwa kwakwalwa, za su dauki wannan sakon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adam, ko kuma kice laka kenan, abinda muke kira da spinal cord. Wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa, sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon. Masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar anus, wanda a wannan waje yana da wata kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje. Akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter. To idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa, anan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa. Idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci, sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu, to shine fa za a samu budewar kofa ta waje, wancan muke kira da external anal sphincter. Amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne, akwai abin da muke kira da reflex, ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kara ba da bude wannan kofa ta cikin, a'a, wannan is a reflex action, abu ne da yakan faru a ɗabi'ance. To kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa.
To likita, shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation?
Kowa zai iya fama da wannan matsala, ko kananan yara ko manya, ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation, ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa. Na farko dai shi ne, cikinsa zai dinga mai ciwo, ya dinga mai kugi. Wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya danyi kamar amai. Wani lokaci mutum zai ma iya yin aman. Sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci, abinda mukan kira da kamar loss of appetite kenan. Sannan wani lokacin idan tura ta kai bango, zai dinga jin can wajen dubrarsa tana mai dan zafi-zafi, sannan yana dan jin abubuwa babu dadi. To duk gabaki daya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation. Idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso, yakan iya dan fitowa kadan haka daga bayansa, ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba, ba tare da ya ma san mami biyuwar lokaci yana fita ba, sai dai kawai ya ga dubrarsa tana fitar da dan ruwa, sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa, ko kuma inda yake a zaune. Wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan. Sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen dubrarsu, abin da kamar ake kira da flatulence kenan.
Me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida?
Da akwai abubuwan da sukan kawo wannan matsala, irin kananan yara ma tun daga suna wato kananu za a gane wannan matsala a tattare da su. Da akwai kuma matsalar da zaki ga cewa kamar da ita ma akan haife su, da akwai matsalar da zaki ga cewa waɗansu sinadarai ne sukan yi ƙasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama. Waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala. Da akwai akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis, wato wannan waje ta can wajen kasar, wato wajen dubura, shine yakan matsi ya tsuke ya hana wannan turoso ya sako kasa ya fito yanda ya kamata. Da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika sakonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin dan adam, abinda muke kira da intestine, ya dinga mammotsawa har a samu abin da ake kira da peristaltic movement, wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallankwasa ya dinga tafiyar da abin da yake cikin sa ya tafi mataki na gaba. So akwai cututtuka kamar haka suma da sukan kawo wannan matsala, kamar irin su hash from disease, irin su spina bipeda da sauransu. Sannan kuma da akwai waɗansu sinadarai kamar yanda na faɗa dazu sukan yi ƙasa, wasu kuma su yawa. Da akwai sinadari potassium, calcium, da akwai kuma kamar thyroid, idan dai aka samu wannan sinadarai, wasu idan suka yi ƙasa su ba da matsala, wasu idan suka yi sama su ba da matsala. Haka zalika suma masu kamar ciyan sugar suma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci. Sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation. Wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors, ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala. Sannan wani lokacin kuma yaro ne zai zo da wannan matsala, amma ba wani abu bane ba, kawai idan yayi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa. Duk lokacin da yayi wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin, sai ya kasa fita ya je yayi, sai ya bar wannan turoso ya dade a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji. Wani lokaci kuma idan dan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa, za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba, bai ma kai tunaninsa wajen ba, zai iya sawa dan adam ya bar wannan abu ya dade a cikin jikinsa. Sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake dauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen dagargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu irin wannan matsala shima zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation.
Idan mutum yana fama da wannan matsala, wani mataki ya kamata a dauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti?
Matakin da mutane ya kamata su dauka shine, idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida, shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi. Kullun shinkafa shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun, ba tare da dan saka dan kayan ganye ba, ba a shan irin su lemo da ayaba da sauransu gabaki daya. To idan mutum ya ga yayi haka kuma ya zo ya samu wannan matsala ta wato constipation, to matakin farko da ya kamata a fara dauka a gida shine, kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya danyi modifying din diet din sa. Ba wai tuwo ne ba za a ci ba, ba shinkafa ce ba za a ci ba, ba taliya ce ba za a ci ba, a'a, abinda muke bada shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga hadawa da kayan ganye irin su salak, irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu. Yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan, domin waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu. To idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa, sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan ayaba, amma leman na fata idan za a shashi a dinga hadawa har da totuwar ana cinyewa, domin shine zai kara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yanda ya kamata, sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi, sannan kuma mutum yayi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba. Amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu, sai an garzayo zuwa asibiti, to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, Dr. Khalid Sunusu Kani da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi ya fi magani. In huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato ibohausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.